daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da 41 da kuma 60 masu rarran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radion amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Matsararru assalamu alaikum yanzu Mariya Sarfil Hashim Gumelle daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsuntsiya madaurin ki daya daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirin namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da mutun yau ga cikakkun labaran mu karantawa Alheri Grace Abdu Mutum daya ya mutu da dama kuma suka ji raunuka yau Asabar a wata fashewa da ta auku wajen wani gangamin siyasa a Addis Ababa babban birnin kasar Ethiopia bisa ga cewar jami'ai Sabon Prime Minister kasar mai hankoran sauyi Abiy Ahmed ya kammala jawabi kenan a wurin gangamin lokacin da gurnetin ya tarwatse tashar talabijin ta kasar nan da nan ta dauke daga kan Abiy yayin da aka gaggauta fitar da shi daga dakalin da yayi jawabin A dandalin Meskel inda dubban mutane suka yi dafifi domin jin jawabin matashin dan siyasar da ya sanya hula malafa da kuma ya karamar taguwa ta t-shirt. Bayan fashewar Abiy ya faɗa a wani jawabi da ya a gidan talabijin cewa kauna tana nasara a koda yaushe kisan waɗansu gazawa ne. Ga waɗanda ke kokarin raba kawunan mu ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba. Tunda Prime Minister Abiy ya kama aiki a watan Afrilu ya yi manya-manyan canje-canje a kasar da suka hada da sakin dukkan yan jarida da aka tsare da soke laifukan da ake tuhumar yan gwagwarmaya da ke sukar gwamnati da kuma daukar matakan bunƙasa tattalin arzikin kasar a halin da ake ciki kuma wata fashewa ta auku a babban filin wasan kasar Zimbabwe inda shugaba Emmerson Mnangagwa yake jawabi ga wani taron gangamin siyasa yau Asabar Bisa ga cewar kakakinsa da ya kara da cewa shugaban kasar bai samu ko kwarzana ba an kuma fitar da shi lami lafiya nan da nan ba a samu jin ta bakin yan sanda ba hotunan da tashar talabijin ta kasar Zimbabwe ta yayata ya nuna fashewar da ta auku kusa da Mnangagwa yayin da yake dagawa mugoya bayan sa hannu Mnangagwa yana jawabi ne a gangamin yakin neman zaben sa na farko a binnin Bulawayo inda kungiyar adawa take da karfi wurin da jam'iyyar Zanu PF mai mulki bata taba cin zaben shugaban kasa ba tun shekara ta 2000 ranar 30 ga watan Yuli za a gudanar da zaben shugaban kasa inda shugaba Mnangagwa dan shekaru 75 da Nelson Kamisa dan shekaru 40 shugaban jam'iyyar Hamayya ta Movement for Democratic Change suke kan gaba a cikin masu takarar shugaban kasa Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa zai bada fifiko wajen kare kan iyakokin kasar bayan shafe mako guda ana cece kuce akan batun bakin haure da ya dauki hankalin ɗan siyasa a Washington. Trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa kaunatattunsu a hannun bakin haure.
They don't talk about the death and destruction caused by people that shouldn't be here.
Yace ba su magana akan asarar rayuka da kuma barna da mutanen da bai kamata su kasance a nan ba suke haifarwa. Mutanen da za su ci gaba da keta doka suna aikata ba daidai ba. Cece kucen da aka rika yi wannan makon kan batun shige da fice yana iya zama babban abin da zai dauki hankali a zaben yan majalisa na rabin wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba wanda kuma zai iya yin tasiri wajen tsaida jam'iyyar da za ta yi rinjaye a majalisa. A halin da ake ciki wata cibiyar aikin lauya ta yi karar gwamnatin shugaba Trump sabili da raba iyaye da ƴaƴansu a madadin waɗansu iyaye uku da aka raba su da ƴaƴansu ɗaya daga cikin kalubalen shari'a da gwamnatin ke fuskanta bayan ta sauya tsarin nata lawyer Jeremy Westwich na kungiyar Rio Grande da ke garin Brownsville jihar Texas Ya ce iyayen yaran sun damu matuƙa suna neman sanin inda ƴaƴansu suke da kuma halin da suke ciki. Ya ce akwai matakan da gwamnatin ta shimfiɗa na samar da bayanai sai dai ba su gamsar ba. Westwich ya ce umannin zartaswar shugaban kasa da Trump ya bayar ranar Laraba bata kwantar da hankalin waɗanda aka raba su da ƴaƴa ko kuma iyayensu ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya damu matuƙa dangane da ƙaruwar aikin soja da ya hada da harin da ake kaiwa ta ƙasa da kuma lugudan wuta da ake da jiragen sama a kudu maso yammacin Syria bisa ga wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Sanarwar ta ce hararan sun yi sanadin rasa matsugunan dubban farin kaya da galibi suke nufar kan iyakar Jordan. Babban magatakardar ya kuma damu da irin hadarin da hararan suke haifarwa ga tsaro a wannan yanki. Guterres ya yi kira da a kawo ƙarshen aikin soja ba tare da ɓata lokaci ba, ya kuma yi kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su kiyaye haƙƙinsu ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da kare farin kaya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla. To masu rauro yanzu mu koma gefen baiwa jummai alfili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba.
Dan tsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya madaurin ki daya. Kimanin watanni 6 ko 7 da suka shige, gwamnatin jihar Kaduna ta kafa wani kwamitin samun zaman lafiya a jihar. Kwanaki wannan kwamitin ya gada da yan jarida domin neman taimako ko kuma gunuma wasu domin wannan kwamiti ya cimma burinsa na ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a jihar Kaduna. Wakilin sashen Hausa Isa Lawalekara ya samu mana ra'ayin wasu akan wannan kwamiti.
Na farko ne da farko sunana Musa Garba, kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne, kuma ina kira ward ne. In dai har akwai abin da shi gwamna zai yi wanda ya cewa zai taimaka ma mutane kamar yadda ake samun kamar yan shara haka, kamar irin yan ta'adda wanda suke zuwa su tare mutum su yanka wannan a kashe wannan, a zahirin gaskiya ni ina goyon baya 100% akan wannan hukuma. Da ka gani mazallan kudi ne. A zahirin gaskiya irin wannan kamar hukuma da ake kakkafa a kudu ana kakkafa irin wannan hukuma kamar irin yan sandan Oshomole haka ko kuma yan sandan Obasaki, to wannan duk mutanen gaskiya suna kawo tsaro a ƙasa ko kuma a jihar. A zahirin gaskiya idan kamar gwamnan jihar Kaduna ya dauki mataki akan irin wannan hukuma, akwai hukuma kuma mutanen unguwa ne kuma aka riga aka doka, to a zahirin gaskiya za a samu sauƙi wasu abubuwa. Gaskiya ni ina goyon baya 100% a wannan, ba siyasa bane.
Sunana Sani Ali. Wannan mataki da gwamnan jihar Kaduna Malam Sa'id Rafa'i yake dauka, muna ganin akwai nasara akan abubuwan da yake gabatarwa, yake gudanarwa, kuma za a samu nasara insha Allah.
Sunana Buhari. Ni ra'ayina yanzu muna farin ciki kowa jin daɗin wannan abubuwan da ake yi, wallahi lafiya shine komai a rayuwar mu, za a yi nasara in Allah ya yarda.
Sunana Umar Mai Gemu daga local government. Duk abin da gwamnati ta yi to ta yi abin ne mai ma'ana, don gwamnati ba ta yi abin da za ta cutar da ku ba. Zama ba sai alheri za ta kawo ku a ƙasa. Ai duk mutumin da zai yi dan Allah kuma yana tare da Allah zai taimake shi. Wannan gwamnati ba sharri tsakanin ta da jama'a, daga ƴaƴanmu, jikokinmu, taɓukunanmu, ƙarshen rayuwarmu. Ko muna ba da fatan alheri.
Ni Lawan Mai Fatu. Ni ɗan inganta ta za a ci nasara insha Allah, amma mai fatan Allah ya zaba mana mafi alkhairi. Saboda mai da abinda mutane suke tunani siyasa ne ko ba siyasa ba, to mu dai fatan mu kai Allah ya zaba mana mafi alkhairi shine.
Sunana Jamilu Adamu Shehu. Wannan magana da hukuma ta zaman lafiya da Malam Nasiru ya kafa, mu dai ba mu ra'ayin ta a yanzu, saboda komai ya riga ya zo karshe. Me yasa tunda ya hau daga farko bai kafa ba sai yanzu? Yanzu dai sai yana neman ƙuri'o'in mutane shine zai kafa wata ƙungiya ta zaman lafiya. Karshen tashi tashin hankula, ai akwai karshen tashin hankula, gashin kuma yanzu ba a kawo shi ba.
Sunana Mutula Injiniya Maraban Jos Kaduna. Eh to a gaskiya wannan abu ne wanda zai kawo ci gaba a al'umma gaba daya. Amma maganar da wasu suke cewa siyasa ko wani abu, shi shugaba idan zai yi abu kai yi amfani da maganar wasu ko yi amfani da wani abu, in dai zai kawo ci gaba a ƙasa to ya sa Allah daya, kuma ya mayar da kai akan kokarin da yake domin ci gaban al'umma. Ba wai shugaba ya kirkiro hukuma ba, waɗanda za su yi aikin in suka tsaya bakin gaskiyansu, suka tsaya akan zafi don ci gaban ƙasa, musamman nan jihar Kaduna da aka kikiru to za a samu ci gaba amma idan suka sa cin hanci da wayansu abubuwa dai wanda dai manya suke na batanci haka ka kama mutum ko wani abin nan a je ai beli ma hukunci shi ba na beli bane to maganan gaskiya abin za a iya cewa zama siyasa domin nayi bannana da an fito da ni to kaga bannani in an ce siyasa ne zai iya yiwa amma aka yanke ma mutum hukunci wanda yayi to kaga ya zama ba siyasa a ciki a aikin su ne zamu bambance siyasa da wanda ba siyasa ba
sanan Abdullahi Ibrahim ra'ayina game da hukumar zaman lafiya ta Kaduna tsakanin musulmi da krista ubangiji Allah ya kara ba mu zaman lafiya ra'ayina tsakanin krista da musulmi Allah ya ba mu jituwa tsakanin mu ba magana wani hukuma daga cikin al'amarin roƙon Allah da muke na Allah ya zauna da mu lafiya ya riga ya makaratun harko yanzu yana yi ne dan neman gura'an mu
sunana Isahaka Abdulwahab Kano amma mazaunin jihar Kaduna ne game da abin da ya shafi wannan hukuma ta zaman lafiya aka girkira insha Allah ina ga inda da gwamnatin za ta mata abin da ya kamata a kyautata mata rayuwarta za a samu daidaituwa ga damuwoyin da ake ciki abin da duk suka nema daga matakin abin da ya shafi haƙƙin su albashin su zaman tana zo musu akan lokaci in dai har aka samu haka to guarantee duk wata ta'addanci da wasu abubuwa ina ga in Allah da za a zo karshen su
sunana Sa'idu Umar to yanzu kaga mu dai ɗan adam ne kuma abin aka zo da shi yanzu a hukumance to za mu yi tunanin cewa kamar shi ma gona yana neman yadda za a yi ya ƙara jawo ra'ayin mutane ne yadda zai samu gindin zama ko kuma ya wuce daga wannan zaɓe da yake son a yi nan gaba to amma mu duk hakan ba shi ne damuwar mu ba mu dai yaya za a yi a zauna lafiya kuma mutanen area kowa ya ce eh kare da haka ya ji daɗi mu muna siyasar mu akan wane ne ɗan adam wane ne talaka wane ne kuma a'a yake son a taimaka mashi shine babban ra'ayin mu yanzu kamar yadda ake maganan kowa a zo a zauna lafiya a zauna lafiya to in dai ka mai a zauna lafiya to mu kai namu ne mu ma naka ne
sunana Muhammad Siraju yaya to wannan hukumar zaman lafiya ko da yake dai sunan ta muke ji to amma mun san manufa ce mai kyau da ganin yanda abubuwa ke kasancewa yanzu mutane ana zaune tare wani lokaci kaga kuma rashin zaman lafiya ya zo to yana da kyau wannan tunani da gwamnati ta yi sai dai ya kamata gwamnati ya kasance ta lura da abubuwa ɗaya ko zuwa biyu misali abubuwan da ke kawo dai rashin zaman lafiya mun sani a jihar nan ko dai ya kasance ta addini ko ko ta kabila dan kabilanci to mutanen da za a kafa ko mutanen da za a sa su shugabanci wannan hukuma to ya kamata gwamnati ta yi la'akari da waɗannan abubuwa biyu na addini da kuma na kabila to na tabbatar da in dai gwamnati ta yi wannan abun daidai ta riki wannan abu da aka fadi addini da kabila insha Allah wannan hukuma muna sara insha Allah za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya in Allah ya so a jihar
sunana Abraham Muhammad to gaskiya yana da kyau wannan shawara da gwamnati yake ta kawo wannan hukuma abu ne mai kyau sai dai yana da kyau duk abin da za a yi ya zama na zai samu karbuwa wajen al'umman da ake yi don haka za a duba abubuwa da yawa kenan ya kamata ita hukumar da zaman ita kanta tana da wato ganin kima da daraja wanda ya kamata al'umma su gantar ita bi ma'ana ya zaman tana wakiltar kowane bangare na al'umman da ake samun irin wannan fitintunu a cikin su akwai kyakkyawan wakilci da yake na biyu kuma yana da kyau gaskiya ai da ana zaman lafiya yanzu me ya kawo rashin zaman lafiya ya kamata a duba a waiwaye ana cewa adan tafiya a gane da menene suke kawo wato rudani da rashin zaman lafiya a yi maganin su sannan kuma wannan hukuma ta ci gaba da sa ido domin kare abubuwan da ka iya tasowa daga baya ina ganin in Allah ya yarda in an yi wannan to za a koma zaman lafiya kamar yadda ake yi a baya in Allah ya yarda
to ni dai sunana Amina Kabir Muhammad to wannan move din da gwamnati ta yi ina tunanin cewa abu ne kyakkyawa kuma mai amfani ga duk al'umma amma na dai san zaman lafiya tana samuwa ne ga al'umma idan al'umma ita kanta tana buƙatar zaman lafiya saboda haka wannan zaman lafiyan da ake ta advocating ana ta so a samu za ta iya samuwa ne idan mutane sun hada kawunan su sun gane cewa zukatan mu ba su buƙatan fargaba ko kuma tashin hankali muna buƙata ne mu zauna lafiya dukan mu zukatan mu ya kwanta mu samu abin da muke so amma ga gwamnati kuma tana iya taimakawa da samun zaman lafiyan nan yayin da ta taimakawa al'ummanta ta samun ci gaba kyakkyawan yanayi a cikin al'umma da kuma kyautatawa mutane welfareism din su da kuma enhancing peace and stability da kuma trying to eradicate poverty kowa a taimaka masa yanzu ana zancan ba abinci yunwa ko ina zaman lafiya ba za ta samu ba idan akwai yunwa a cikin cikin mutane
dona lafiya al'umma ta tsada duniya zama da lafiya shine cigaban Najeriya
Abinda ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zamu gabatar da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawale Kara da ya taimaka wajen samu mana waɗannan ra'ayi Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya.
A gai da Jummai to shirin tsuntsiya madaurin ki da yake nan aka saurara sai a biyo mu wako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu ga Ibrahim Ka Almasi garba da shirin jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya daidai ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Sunana Abdul Mumini inkiya sarki Abuja ran kai dai ka diba ga gurin ne jama'a suka shiga
jami'ar APC ta gudanar da babban taron zaben shugabanni shugaban committee tantancewa sanata Ahmad Sani ya ce Adamu Tsimole ya tsaya neman shugabancin ba hamayya
wannan siyasa ne jihohi suka zauna suka kai karshe kowa ya jaye ma Adamu Tsimole ya zama dan takara ba hamayya
shugaban Buhari ya sanya hannu kan kasafin kudin bana da zargin yan majalisa da zabge kasafin da cusa bukatun su yan majalisa sun ce a aikin su suka yi masanin tattalin arziki Yusuf Aliyu ya bada shawara
ai maza maza a fito da kudade biyan yan kwangila akan kari abinda zai taimaki noma da wuri masana'antu kirkiran aikin yi
rundunar DSS ta yi awon gaba da sanata Abaribe don ya bayyana inda Namdi Kano ya buya don shi ya tsaya wa Kano aka bada bailin sa yan Najeriya na san barka biyo bayan nasarar Super Eagles ta cin kwallaye biyu da Ahmad Musa yi kan kasar Iceland a gasar kofin duniya a Russia Nasira da Maili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya.
Haka dai, to yanzu zamu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sheikh Yusuf Samburga cikin daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yusuf daga cikin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusufu Muhammad Sambariga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna kiran da nake yi shine akan muhimmancin zaman lafiya duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido to laifin hukuma ne amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi to zaka ga cewa an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa kuma an samu ci gaba to idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma tsakanin musulmi da kristoci tsakanin wasu kabilu da kabilu to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ka gano mutumin da ba yi da gaskiya to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna an so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci an so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma kasar to sai dai na taba karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je an so zakka ana ce ma mutumin ibnu lutubiya to dai je an so zakkar sai an so su kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar to da yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can ya rika lissafa ma manzon Allah hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya wannan naku ne wannan kuma kyauta aka bani a can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana sannan ka zo kana ce mana hadha lakum wa hadha hadiyatun uhdiyat ilayya dan ne mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay shin za a bashi wani abu to sai a karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashi da yake cewa an bashi kyauta kuma aka ansha na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi
shi kuwa rabaran Samuel Lado cewa yayi
to assalamu alaikum ɗan uwan ɗan arewa ni ne Pastor Simon M Lado daga Darika Ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankin mu na arewa ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar Isra'ila Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila to dan haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ecclesia wato church ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin dadi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranen mu da ƙauyukan mu da karkara zaka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabbobinsu su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su to waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musaba da juna musulmi da krista da wanda ba fa shi da addini to don haka ina kira ga ƴan arewa musamman shugabannin mu wanda Allah ya ba su amana sarakunan mu na gargajiya manya da ƙanana da su koyawa al'umman mu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kristanci su ma su koyawa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littafin nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar mu ta ci gaba shine zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wassalam sunana kamar yanda na faɗa Assalamu alaikum Simon
daga Kano.
Jalla Allahi wahidu.
Ko nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali
a gai da Ibrahim to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Kasar Belgium ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagayen 16 na gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ake ci gaba da fafatawa a kasar Russia bayan da a yau ta lallasa kasar Tunisia da ci 5-2 a wasan su na biyu na matakin rukuni-rukuni na gasar Eden Hazard da Romelu Lukaku su ne suka zura wa Belgium din kwallaye 2-2 yayin da Bashuai ya zura kwallo ta biyar a minti na karshe na gasar yanzu haka dai kasar ta Belgium ta hawo saman rukunin ji da maki 6 A halin da ake ciki kuma zakarun duniya wato kasar Germany ta sha da kyar inda ta yi wayan baya ta doke kasar Sweden da ci 2-1 lamarin da ya karfafa fatanta na samun tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya ta bana kasar Russia Sweden din ce ta soma zura kwallo tun a minti na 32 na wasan inda Germany din ta farke a minti na 82 kana ta kuma zura kwallo ta biyu a minti na karshe na wasan duk kuwa da rasa dan wasa daya wato Boateng wanda aka baiwa jan katin kura a minti na 84 na wasan wannan nasara ta sa kasar Germany din daidaicewa da Sweden a yawan maki iri daya wato maki 3-3 a rukunin na F mai bukatar saura kasa daya tal da zata sami tsallakewa zuwa zagaye na gaba A daya wasan kuma kasar Mexico ta doke Korea ta kudu da ci 2-1 lamarin da ya sa Mexico din ta sami tabbacin tsallakewa zuwa zagaye na gaba na gasar kasancewar ta da maki 6 a saman rukunin F to sai ita ko Korea ta kudu tuni da ta yi wa Jerod a gasar duk da yake da sauran wasa daya a matakin na rukuni-rukuni A wani labarin kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jinjinawa ƴan kungiyar kwallon kasar na Super Eagles akan nasarar da suka samu na doke kasar Iceland da ci 2 da nema a jiya Juma'a shugaban a wata sanarwa da babban mashawarcin sa a shanin watsa labarai Garba Shehu ya fitar ya taya murna ga ƴan wasan da ma daukacin ƴan Najeriya kare ya kira gare su da su ƙara azama domin samun ƙarin nasarori a gasar shi ma dai shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki a shafin sa na Twitter ya yaba wa ƴan wasan akan jajircewa da kishin ƙasa da suka nuna inda shi ma ya buƙace su da su ƙara ƙaimi kungiyar AS Roma ta kasar Italiya da a can baya ta ce tana bayan Najeriya a gasar ita ma ta taya Super Eagles din murna a shafin ta na Twitter bisa wannan nasarar Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Najeriya
a gai da Murtala da wannan ne ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Mutum daya ya mutu da dama kuma suka ji raunuka yau Asabar a wata fashewa da ta auku wajen wani gangamin siyasa a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia bisa ga cewar jami'ai. Sabon firaministan ƙasar mai hankoran sauyi Abiy Ahmed ya kammala jawabi kenan a wurin gangamin lokacin da gurnetin ya tarwatse. Bayan fashewar Abiy ya faɗa a wani jawabi da ya a gidan talabijin cewa kauna tana nasara a koda yaushe kisan waɗansu gazawa ne. Ga waɗanda ke kokarin raba kawunan mu ina so in shaida muku cewa ba ku yi nasara ba a wata fashewa ta auku a babban filin wasan ƙasar Zimbabwe inda shugaba Emmerson Mnangagwa yake jawabi ga wani taron gangamin siyasa yau Asabar bisa ga cewar kakakinsa da ya ƙara da cewa shugaban ƙasar bai samu ko kwarzana ba an kuma fitar da shi lami lafiya nan da nan ba a samu jin ta bakin ƴan sanda ba Shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada cewa zai bada fifiko wajen kare kan iyakokin kasar bayan shafe mako guda ana cece kuce akan batun bakin haure da ya dauki hankalin ƴan siyasa a Washington. Trump ya gana da dangin waɗanda suka rasa kaunatattunsu a hannun bakin haure.
Masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Gira Salher Abdu da ta ni gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Lahashin kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.